العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول يا بأ الله سبحانه وتعالى cikin huwa ce wasa da ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Alhamis 23 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai a 22 ga watan Ramadan shekara ta 1444 ko wanda yake daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Yau ma Allah ya haddara mu a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai cikin garin Azrai don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgudan hali. Muna karatu cikin لتاف رد الأذهان إلى معاني القرآن لا شك أبو بكر محمد قم رحمه الله من رقم الله تعالى من موافقة أعجبان مو تشيقبا أكوي وستم بيوي wato mai tambaya ta farko yana tambaya shin mutum zai iya yin sallah da kabbara daya idan yayi ta farko wato zai iya yi kawai yana yi ba tare da yana daga hannu ba to wannan ina fahimtar kamar yana tambaya a kayin daga hannu ne a yayin sallah ko wato daga hannu a lokacin da za a naje masallaci sai naga bai ayyana masallaci ko a wani gari ba yace sai naga ana raba takarda da hoton cross a masallacin bayan ya shiga kuma liman a hudubarsa yana cewa wai annabi Isa lokacin da aka rataye shi wani ne ya kunce shi ya je ci gaba da rayuwa har ya rasu sabani yadda ya zo a Qur'ani kuma masallacin ana masa laqabi da masallacin Ahmadiyya shin ya hukuncin sallar sa yake to alhaqiqa wanda ya bi in Ahmadiyya sallah ba shi da sallah dan ya bi wanda ba musulmi ba ɗan Ahmadiyya ittifaqan rabitatul alam al-islami tun shekarun baya da jimawa sun yi ijma'i malaman duniya sun yi ijma'i akan cewa ba musulmi bane su ɗan Ahmadiyya duk wanda yace shi ɗan Ahmadiyya ne yana bin aqidan Ahmadiyya ba musulmi bane koda ko yace shi musulmi ne saboda sun ƙaryata ayar Allah da Allah ta'ala yace ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله يتي أنه محمد شين تكمكين أن نبواسك تباهك أكين فيبا خاتم النبيين أنن في الخاتم زوبي تومي زوبي كي وزينة الأنبياء باويشين أن نبين كرشيبا دو هكا سي واتوات أكيدا تي وند تراواسك آغول إتاك سن إنديا أكا سامونا أنا تي شي غلام ريزا daga baya ne ba ma sunansa Ahmad din ba daga baya ne suka sa makansa Ahmad wai dan ya justifying shine wanda aka ce wa mubashshir bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad wai shi din ne Ahmadin kuma sunansa Gulam Raiza duk wani shegantaka ne da turawa saboda daular musulunci tana da ƙarfi a ƙasar India a lokacin shekaru kamar 100 da wani abu da suka wuce can baya zuwa 200 lokacin da turawa suka soma kaiwa hari a India har suka mamaye su suka musu mulkin mallaka dama an fita ne irin wannan mulkin mallaka dan a da kusa da addinin musulunci kuma a tsayaka addinin Christianity da wannan zumman turawa suka fito a duniya shi yasa duk inda suka je suka san musulmi sai sun yi barna a addinin musulunci sai raunana addinin musulunci a hana mutane yin shari'ar musulunci a kawo waɗansu abubuwa da za a lalata su to wannan saboda ƙarfin daular da ake da ita a ƙasar India na musulmai kuma su suke da tasiri a wannan karkarar baki daya shi yasa turawa suka samu wannan din suka kaga wannan aqida wai da zumman cewa za su bata addinin musulunci kuma ban san cewa Allah ya alƙawarin kare addinin sa ba abin da yake yake khulasa shine wanda ya salla a masallacin Ahmadiyya sallar sa bata yi ba saboda ya bota da ba musulmi ba wannan shine batun kuma idan sun ce Annabi Isa alaihi salam wai mutuwa yayi to nan ma dama bayan suka saba karanta Qur'ani ba eh annabi ma sun ce ba shine annabin karshe ba gulam raiza shi ma wai annabi ne eh ayar Qur'ani kuma karar Allah ya ambata mana wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu kuma Allah ya ce barwa fa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ce ya daga shi ne kuma abinda aka tabbata kenan ya inganta cikin hadisin da Bukhari ya kawo da wasu malamai hadisi ne wanda yake mutawatir riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Isa alaihi salam yana sama kuma zai dawo qurbas sa'a to wannan shine abin da yake a tabbataccen batu a wajen jumhurul ulama jumhur ahli sunna wal jamaa Allah ya dace da mu wannan kuma yana tambaya wai shine aka bashi rabon taliya a lokacin zabe da ya gabata domin ya raba wa mutane su zabi jam'iyyar ubangidansa shi kuma sai yaki bayarwa domin yana tunanin yin hakan kamar bada cin hanci ne sai kawai ya kai ta gidansa suke amfani da ita a cikin azumi to wannan kuma ina halaccin sa an ki cin bire an sha roman sa kenan eh to wannan din shi ma laifi yayi eh wannan din kaiwa gidansa tunda an ce ya raba kuma bai raba ba shi din ma laifi ne ya aikata don haka yanzu abin da yake dacewa in akwai sauran taliyar sai ya je ya sadaka da ita kuma ya istighfar kuma ya gaya wa mai gidansa cewa ni fa ga abin da nayi domin ya fita daga haƙƙi eh tunda aiki aka saka shi ba mallakarsa bace to sai ya gaya masa ya ce ni fa na kai ta gida mun yi ta suhur da ita to idan mai gidan nasa ya ce ba komai to ya kubuta wallahi ta'ala a'lam Allah ya shiryar da mu to za mu ci gaba insha Allah inda muka tsaya cikin suratul araf mun tsaya aya ta 32 ne ko eh to bismillah karanta aya ta 32
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
تزام ويوى يكن آية ربايا آية تتلاتين دبيوتن بمقام بياني أكاين تبا wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi kul hiya lil ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ga ya musu man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi nan ana musu inkari dangane da waccan mummunar tabi'a da suke haramta ma kansu sanya wato yin tawafi da tufafi wai waɗanda suka saba mu Allah a cikin su shi yasa ka suke cirewa waɗannan tufafi a wani waje kuma malamai sun ambaci cewa al-humus wato al-ahmas quraishawa kenan waladu kinana sune kawai za su iya yin tawafi da tufafin su amma duk wanda ba su ba ba zai yi tawafi daga su waɗannan wato al-hamasi har mun ji batu akan wata mata wadda take yin tawafi ga abin da take ambatawa da kuma ayar da Allah subhanahu wataala ya saukar domin rushewa wannan da yace khudhu zinatakum inda kulli masjidin to nan Allah yana musu inkari ne tunda ya ce ya halitta mana ya bani adama qad anzalna alaikum libasan liwari sawatikum wa risha Allah yace ya bani adam na saukar muku da tufafi da zai lullube muku al'auratku to kuma yaushe za su kaga makansu wata doka wanda Allah bai saukar ba cewa wai in za su bauta ma Allah wajen yin tawafi sai ayi tsirara to nan Allah ta'ala yake inkari kul ka gaya musu man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wane ne kam ya haramta kulliya qawa tufafi kenan allati akhraja li'ibadihi wanda Allah subhanahu wata'ala ya fitar ma bayinsa ai babu minan libasi wa ghairihi na tufafi da kuma wannan su wa tayyibati minar rizqi da kuma dada dan ababi almustalazzat ababi masu dadi misali kaman dabbobin da suka killace suka ce wadannan na gumaka ne la ya'amu ha illa man nasha'u bi za'amihim da Allah ta'ala ya ambata to kaga wadannan duddokoki ne da suka sanya haramta makansu wasu nau'in tufafi a wani yanayi haramta makansu waɗansu nau'o'in abinci a wani yanayi wane ne ya saukar da wannan doka ba Allah ne ya saukar ba Allah ya halatta wa mutane abin da ya halatta musu to yaushe kuma wani zai ce haramun ne nan Allah yake musu inkari kul ka gaya musu man harama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wane ne kam ya haranta qawata ubangiji wanda ya fitar da ita ga bayinsa na tufafi da sauransu wa tayyibati minar rizqi da kuma dadada daga cikin arziki Allah ta'ala ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama to wannan aya malamai suna bayanin Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta yin zina ga mutane ma'ana Allah ya halatta mutun yayi kulliya kulliya wanda yake ba ta israfi ba maza akwai nau'in kulliya da Allah ya halatta musu mata akwai nau'in kulliya da Allah ya halatta musu namiji bai halatta ya sanya zinariya ko abin da ya kama da irinsa irinsu lu'lu'u a kaulin da ya firin jaye ba da azurfa azurfa sai dai in zobe ne amma mata ya halatta za su iya sanya wannan a tufafi bai halatta namiji ya sanya alhariri ba tsantsan silk amma mata ya halatta su za su iya yin amfani da shi to kaga wannan duka yana daga cikin zina da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa bayi a kansu sa amma ba tare da israfi ba tunda mun ji a baya Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin shi Allah baya son masu wata shishigi masu wuce gona da iri wanda za su yi zarbabiya su yi barna a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta din ba a son yin israfi amma yin qawa abu ne wanda yake ya halatta ga wanda yake da shi ya tabbata cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi kalami kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai mithqalu zarwati daidai ya kwaye zarwa min kibr na girman kai to wani a cikin sahabbai yana zaune shi a fahimtarsa zuba ado wata kila wannan mutane za su ga kaman girman kai ne to don haka sai ya ambata yace ya rasulullah ya manzon Allah yace ar-rajulu inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana ai mutum yana so tufarsa ta zama mai kyau takalminsa ma ya zama mai kyau wato shi a tunaninsa sanya tufafi masu kyau shine kamar alama na girman kai kuma mutane wasu sukan so su ga tufafin su masu kyau ne masu tsada kuma gashi annabi ya ce wanda akwai daidai ya kwayar komayya na girman kai tattaru da shi ba zai shiga aljanna ba to sai annabi ya fayyace masa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai allah ta'ala mai kyau ne kuma allah yana son abu mai kyau wato kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya jaza kenan mai ya jaza at-tajammul bai daga ciki laysa min al-kibr yin sanya tufafi masu kyau bai daga cikin girman kai sai ya ce al-kibru batru al-haqqi wa ghamtu an-nas abinda yake girman kai shine kangare ma gaskiya juyawa gaskiya baya watsi da gaskiya idan an faɗe ta a ki abita sannan kuma da raina mutane a kaskantar da mutane a raina su in an sanya tufafi masu kyau zai sanya a kaskantar da wanda bashi da irin wannan tufafi ayi izgili a gare shi to wannan ya zamanto alama kenan na sabon Allah ba tajammuli ne irin wanda Allah yake so ba amma idan har an yi tajammuli ne ba wai dan girman abin nan nuna isa ba kuma wai dan kaskantar da wasu ba ba kuma dan nuna fifiko a kayan wasu ba a'a mutum yayi tajammuli ne saboda Allah ya hore masa dukiya ko ya bashi halin da zai kaya masu kyau kuma yana sanya kaya masu kyau sai ya kaya masu kyau hulunsa mai kyau tufafinsa masu kyau agogonninsa takalmansa duk ya sanya masu tsada yana da hali shi ahali ne to wannan bai laifi ba hasali annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya tabbata a cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya kawo daga Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda annabi Umar ibn Khattab wata rana ya ga wata riga annahu ra'a hullatan siyara'a tuba'u inda babil masjid wata rana Umar ibn Khattab ya ga wata riga siyara'a wanda ake saka ta a kasar Yaman saboda a wancan lokaci mutanen Yaman sun iya saka kwarai da gaske an saka ta da material wanda yake mai tsada ma'ana material mai daraja sai ganta a bakin masallaci wajen masallaci an yi display dinta kasan cikin masallaci baya halatta ayi ciniki wajen masallaci ne haka a bakin gate aka yi display din kai wannan babu laifi shi ma masallacin annabin a cikin masallaci ne wajen masallaci bakin mashiga sai ake display din kaya ana sayarwa kuma wannan bai hana ba har ma Umar ibn Khattab da yaga wannan wato riga ta yi masa kyau kwarai da gaske shine sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah law ishtaraytahu li yawmil jumu'ati wa lil wufud idha qadamu ilayka ya manzon Allah da ka sai wannan tufar mana don ka rika sanyawa ranan juma'a tunda kun san ran juma'a ana son ayi tajammuli ka rika sanyawa ranan juma'a kuma ka dinga sanyawa a lokacin da abin nan wakilai suka zo maka don yana daga cikin dabi'a ta musulunci mai kyau in to kana fitowa ko ba kome ka dan gaggyara jikinka sai ka samu wata riga mai dan dama dama ka samu hula ka saka ka zama presentable eh haka ake so to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah annabi sai yace ai wanda yake sanya wannan tufar wanda bashi da rabo ne a lahira to me sai annabi ya faɗa haka ita hullatun siyara na rufe ne nace tufa material mai tsada da silki aka yi ta kuma silki babu wanda ke shi tsada a lokacin mun gane shi Umar ibn Khattab bai san silk haramun bane a lokacin abin sai ya bashi sha'awa sai annabi ya ambata masa yace inna ma yalbasu hadha man la khalaqa lahu fil akhirah wanda yake sanya wannan ai ba wanda bai da rabo ne a lahira mana an haramta shi ga maza namiji idan ya sanya to Allah subhanahu wataala zai masa horo a kiyama to abinda malamai suka ambata abu biyu ne anan ita hullatun siyara tufa wadda aka yi ta da alharir sannan kuma abu na biyu tufa ce mai tsada mai kyau ta kwalliya ta gaye aka yi ta yi annabi ya tsaya, kaga abu biyu ne yanzu. Sai annabi ya inkarin guda ɗaya bai inkarin ɗaya ba. Abinda annabi ya inkarin ma Umar sanya irin wannan tufar, amma bai masa inkarin tajammuli da kwalliya ba. Da tajammuli da kwalliya bai halatta ba, sai ce to ni ko mai haɗan da kwalliya, saboda baki za su zo. Hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata riga wanda wani Abu Jahmin sahabinsa ya bashi, ana ce da ita ambijaniya, tufa ce mai kyau da aka sakata aka mata kwalliya a jikinta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ajiye ta ranar Juma'a, yakan sako. In aka ce masa baki sun zo, Annabi sai je gida sai saka wannan, sai fito ya zauna a majalisinsa domin ganawa da baki. Don haka tajammul abu ne wanda yake ya halatta a shari'ar musulunci. Inna ma abin da ba a so shine israfi a cikin dukkan ayyuka, ba a san israfi. Hatta abinci da zaka ci ma an ce kada kai israfi, to tajammulin ma kada kai. Sai baki ta ce kullum da daddare sai ya fita da buhu, sai aka ce to dama shi ne, to yana da wadata. To an haka ito yakan sai tufa idan lokacin sanyi ya yi, yakan sai tufafi irin na sanyi, tufa guda ɗaya kuɗinta ya kai dinari 50. Dinari 20 fa shi ne nisabin zakka. Wato kenan kaga yanzu in ka ce miliyan 2 ne da rabi nisabin zakka, kaga kenan yana sayan tufar da ta kai mai ta kai akalla wajen miliyan 5. Amma idan ɗarin ya wuce kuma sai sadakar da ita, in bai sadakar da ita a wani ba, to sai je sayar da ita, sai sadaka da kudin. To haka yake yi. To an samu waɗanda su kuma ba sa sanya irin wannan warki suke zama da shi. Cikin sahabban manzon Allah an samu irin su Abu Dharr bin Al-Ghifari, wanda suka kai gaya wajen zuhudu. Don haka abu ne dai wanda yake mubah a cikin wanda suka biyo baya-baya ma, kamar Ibn Hajar Al-Asqalani, shi ma da yazo cikin karni na 8 ne ko ƙarshen karni na 8, shi ma ƙasar Masar mutum ne wanda yake da tajammud, yana yin kwalliya, shi ma mutum ne mai zuba tufafi. Ibn Hajar Al-Asqalani wanda ya yi Fathul Bari, fi Sharh Sahih Bukhari, to shi ma cikin tarjumar sa an akaito cewa wata rana yana tafiya yayi gayar kulliya kwarai da gaske zai tawo majalisin sa kulliya sosai da kaya masu tsada yana kan doki almajiransa suna bin sa dauke da littattafa za a je majalisin sa inda yake yin karatu wani bayhude sai ya tare shi shi kun bayhude a cikin ragga yana fama da talauci sai ya tsaye da shi da ya tsaye da Ibn Hajar sai ce ina so zan ma tambaya ce sal sai ce masa annabinku ya kun ce annabinku ya ce ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir duniya ai kurkukun mu'mini ne kuma aljanna ce ta kafir yace kurai annabinmu ya faɗa haka to ya akai yanzu kai ne a cikin walwala da dukiya ka duba irin kayan da yake jikinka shi kuma da aka dauke shi a kafiri da yahude shi kuma yana cikin wahala da ragga sai ce eh yace wannan ba contradiction bane ba tukawa dai bane tunda yanzu ai shine yake cikin aljanna ko shi kuma wannan shi a kaddarawa sa shine yanzu yake cikin wuta kuma an ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir shi shine yake cikin kurkuku tunda a cikin talauci yake da ragga sai Ibn Hajar ce eh abinda annabi ya faɗa haka ne ai baka fahimci batun bane duk dadin da mu'mini yaji a duniya a lokacin da Allah ya sa shi aljanna zai ga ashe zaman sa na duniya kurkuku yake duk halal da kafiri ya sha a duniya irin wanda kake sha in ka mutu baka tuba kai musulunci ba a lokacin da kaje ka sai kaga ashe wannan wahalar da kake sha aljannar ka ce akan abin da zaka samu na azabar Allah kiyama sai ce yanzu ka fahimci bayanin kaga sai warware masa hadisin ko Ibn Hajar kenan al-Asqalani to mutum ne mai wanda yake da tajammul to tajammuli dai abu ne wanda yake mubahi amma kada mutum ya dauke shi abu wanda zai sanya shi toroko ya sanya shi girman kai saboda ga abin da annabi yake shedi yace al-kibru batarul haqqi wa gamtun nasi Allah ya dace da mu to shine Allah ta'ala yace قل كجيا مسو هي للذين امنوا في الحياه الدنيا اي wannan kawa da Allah ta'ala ya kawo anan duniya na tufafi da ababe masu dadi ga wadanda sun kai imani ne a nan rayuwar duniya saboda su Allah ya kawo inda dan kafiri ne da ba zai bayar ba inda dan kafiri ne da ba zai bayar ba to amma Allah subhanahu wa ta'ala yana bayarwa saboda mu'minai khalisatan yawmal qiyama kuma a ranar alkiyama za ta kebanta nasu ne kawai saboda kafiri ba zai samu ba tunda ba a samun dadi sai an shiga aljanna kafirin kuma ba zai shige ta ba Allah ka sanya mu aljanna Allah ya ce kazalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun kuma haka nan ne muke rarraba ayoyi dake ga mutane waɗanda suke da sani ayat da malamin karanta Allah ya ce kul ka ga ya musu innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana ai ubangijina ya haramta alfasha alkaba'ir kenan malai fassara kazzina misali kaman zina sau da yawa cikin alqur'ani ana kiranta alfasha alfahisha ma zahara minha abin da ya bayyana wa ma batana da abin da ya koyo ai jahraha wa sirraha bayyanannanta da koyayyanta wal ithma kuma Allah ta'ala ya hana al ithmu al ma'siya sauran nau'o'in sako duk da ita ma sako ce amma an keɓe ta ne daban saboda muninta a wajen Allah subhanahu wata'ala wal bagya da kuma zalunci alan nasi akan mutane mutum ya zalunci al bagyu yana daukan iddatu ma'ani yana daukan ma'anan zalunci yana daukan ma'anan fita daga da'a shugaba yana daukan ma'ana na ta'addanci bighairul haqqi ba kuma bisa abinda shari'a ta ambata ba huwa zulmu wato shine zalunci wa an tushriku billahi kuma Allah ya haramta kada ku yi shirka da Allah ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah ta'ala bai saukar da dalili na a aiwatar ba su suka kaga suka yi shirka wa ma'ana haba abinda ake nufi anna shirka billahi la yaqbaluhu aqilun salimut tabi'i wato shirka da Allah duk wani mai hankali wanda yake da kubutaccen tunani ba zai taba amsar ta ba illa hujjata li mushrikin abadan domin mushriki bashi da wata hujja Allah subhanahu wataala ya halitta Allah ta'ala shi ya mallaki sammai da kasai Allah ta'ala shi yake
ba da arziki shine mudabbirul umur, kuma Allah ta'ala shine yake watan yake gudanar da halittunsa baki daya, kuma halittunsa za su koma zuwa gare shi ne zai musu hisabi. To yaushe kuma za a dauki wani daga cikin halittun Allah sai a bashi haƙƙi irin na Allah, ko a bashi matsayi irin na Allah, ko ma a ce duka shi ma Allah ne? To kaga mai hankali ba zai haka ba. Allah shi yayi halitta ba tare da mutum ya sani ba. Hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. To Allah subhanahu wataala shine ya aiwatar da duka waɗannan ba tare da wani mataimaki ba, kuma sannan sai a ce shi dan adam din da bai san ta yaya zo duniya ba kuma yanzu a sanya shi kini ga Allah subhanahu wataala. To alal haqiqa duk wanda ya aikata haka ya zamanto ba shi da tunani, kuma ba shi da kubutaccen hankali. Wannan aya Allah ta'ala ya yi hani a kan wasu ababe. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yake ambatawa cikin ilamul muwaqqi'in cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta waɗansu ababe ne guda hudu. Wato Allah ya rattaba waɗansu al-muharramat, rattaba al-muharramati arba'a maratib, wato Allah ya jeranta ababan da ya haramta a cikin wannan aya a matakai ne guda hudu. Fa bada'a bi ashalihim, sai Allah ta'ala ya fara da wanda shine fi saukin laifi a wajen Allah. Duk laifi laifi ne, amma mu fahimci cewa su kansu laifuffuka maratib ne, kamar yadda shi ma alhasanat yake darajat, kyawawan ayyuka wani ya fi wani, to haka nan laifuffukan ma wani ya fi wani. To Ibn Qayyim al-Jawziyya sai yake ambata cewa Allah ya ambace waɗansu laifuffuka ne sai ya jeranta su martaba guda uku. Na farko sai fara da wanda shi ya fi sauki, shi ne al-fawahish, al-fahisha. Ubangiji ta'ala ya ce kul, ka gaya musu innama harwama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Alfasha, Allah ya haramta alfasha, zina da abin da ya kama da ita, a cikin waɗannan laifuffuka ita tafi sauki. Sannan sai Allah ya ce wal ithma wal baghya, da kuma sauran laifuffuka tare da zalunci, fita daga da'a shugaba, to wannan nasa laifin ya fi kambama. Domin duk lokacin da al'umma take a dunkule waje guda sai waɗansu suke bore, to wannan boran fa fitinar da yake sabbabawa tana da yawa, albagayu kenan. Yanzu misali abin da yan Boko Haram suka yi, kaga albagayu ne. Al-Khawarij lokacin da suka soma yin borai ga Ali ibn Abi Talib sai da suka sabbaba zubar da jini, zubar da jinin muhaddata al-Qur'ani, zubar da jinin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda abin shi ya ta intishar, don haka laifinsa ya fi wancan, domin shi wancan ya tsaya ma kansa. To sai Ubangiji ta'ala ya sallafa da na uku, wanda shi kuma ya fi albagayu girma, shi ne ashirku, al-ishraku billah, shirka da Allah. Kowa ya san dai shirka ita ce kololuwa ko? To a wannan aya Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce Allah ta'ala sai an baci wanda ya fi shirka ɗin nauyi, shi ne me? Wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu, wato alqawlu ala allahi bila ilmi, mutum ya faɗa abu ya jingina ma Allah ya ce Allah ne ya faɗa, kuma ba Allah ne ya faɗa ba. Saboda nan wajen shi yanzu ba ya tsaya ma kansa ba, har ya zo shi ya sace wa mutane imani. Yanzu tatsuniyoyin da ake kagawa ana cewa addini ne, an jingina su ga annabi, abinda aka jingina ga annabi kuma ai tushensa kenan daga Allah. Tatsuniyoyi ne mutane suka kakkaga aka shirya musu tafarki da ake bi, manhaji da za su bi na hidimar addini. Mutum nawa ne aka ɗebe musu kwakwalansu da irin wannan, har ma sai ake munzalin da za a gaya wa mutum nassi ya ce ƙarya ne, wallahi ya ce Qur'ani mai zai da shi. ko kuma ga abinda nassi ya faɗa kai tsaye bayyananne shi kuma sai ya faɗi wani tawili daban yace ba haka ake nufi ba sai kawo falsafa to kaga duka wannan ya faɗa cikin alqaulu ala allahi bila ilmi abinda Allah bai faɗa ba a ce Allah ya faɗa kuma a jingina zuwa gare shi a ce addinin sa ne to dan haka wannan shine fi qululul laifi domin yana sace wa mutane imani ubangiji Allah ya tsare ما ليش وإذا كان الأمر بالتحليل والتحريم إذا كان الأمر بالتحليل والتحريم بيد الله وحده فقبهم كما أيرضني نعم وأن تقول على الله ما لا تعلم أي من تحريم ما لم يحرم وغيره أحرمت أبين ذا الله تعالى بحرم تابع قوكما ونما ونديك مادا إن ونان an samu wani malami daga cikin magabata Rabi'u ibn al-Khaytham kamar yadda ya zo a cikin Jami'u Ulum al-Hikam yana ambata cewa baya kamata mutum ya ambaci abinda bai san cewa bayyanannen wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala ayan al-Qur'ani ta zo ta ce halal ne ko ayan al-Qur'ani ta zo ta ce haram ne to baya halatta kai tsaye mutum ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne sai dai in nassi ne ya ce kaza halal ne ko kaza haram duk wannan ya fada karkashin wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu yace baya halatta mutum ya harama abu ko kuma ya halala abu wai li mujarradi taqlidi kawai dan wai taqlidanci yace baya halatta to mali yace wa idha kana al-amru bi tahlil wa tahrim bi yadi allah wahda idan har al-amru halatawa da haramtawa an tabbatar da cewa a hannun Allah yake shi kadai fa kadhalika ajalul insani fi intihai umrihi to haka nan ajalan mutum ba a lokacin da rayuwarsa ta kare shi ma a hannun Allah yake aw ajal ummatin minan nasi kai ko ajalin wata al'umma ma cikin mutane fintihai amriha ita ma idan al'amarin ta ya kare bi yadillahi wahdahu yana hannun Allah ne shi kadai yadda ajalin mutane yake hannun Allah haka nan ajalin al'umma ma yake hannun Allah faman sha'a falyu'min billahi wa yattabi'a tariqa wanda yaso ya imani da Allah ya bi tafarkin Allah waman sha'a falyakfur wanda yaso kuma ya kafirce wa yattabi'a tariqa shaytan shi kuma ya bi tafarkin shaydan hatta ya ati yahu ajaluhu har ajalin nasa ya zo masa ba shi ke nan ba Allah ma ya faɗa haka wani guye ce ilmalu ma shi'tum wani guye ce falman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ai duk kashedi ne wanda din yake ga cewa abin da yake kai din nan da ya saba ma Qur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah shi ne gaskiya ya ci gaba da aikatawa wai akwai ranar kindin nan ce inji ma haushi yaushe ne ne a ranar da Hajar mai gari ta bata saboda ayyul lalle za ne ma Hajar mai gari ta bata to akwai ranar kin dillanci to mutum kada ya ke wannan matakin domin zai yi nadama fa yandamu haythu la yanfa'u an-nadam zai dana sani a lokacin da dana sanin ba za ta yi amfani ba to Allah ya ce ne
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
ولكل أمة أجل قوة الأمة تنادى أجل أنت مدة أقول إيا زمن عند الله الإمام قوة الأمة فإذا جاء أجلهم إذا أجلهم سكما يزو لا يستأخرون ساعة بذا أجنكر تامسو كودا ساعة إبو لا يستقدم منكم بذا أجلو تودا سوبا عليه أكم وأن أجل سي أجل يزو الله قد يسن أدد الأمومين دا سكا شهود ينزو عند باب سو الأمومي ولا نسكا شهود قبات أي جنسن سي الله يكود دا سبكا الله قد يسن أدد إيه sun zamanto extinct, babu su ne kwata-kwata. Kamar yadda dabbobi ma ya haka ne ko? Yanzu in aka ce ka nemo dinosaurs, ai mun san dinosaurs ba ta da suna da Hausa, daidai kira ta hakan kawai. In aka ce ka nemo dinosaurs, an haɗa ka da aiki, amma kuma ka tabbata an yi dinosaurs, saboda akwai ƙasusuwanta, akwai ƙasusuwanta. Kuma yawanci a ce wajen karkarar su China nan da wannan tsakanin ta aka yi su, kaga su ma yin suna ma extinct, babu su. To haka su ma ƴan adam ɗin, kamar yadda dabbobi suke zamantowa babu su, haka su ma mutanen suna zamantowa babu su. To wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun fal umamu matalul wahid minan nas. Su kansu al'umma tamkar ɗaiɗaikon mutane suke, laha ajalun muhaddadun tazulu bi intihai, ita ma tana da ajali wanda yake iyakantacce da za ta kauce, za ta zanta kau daga ajalin ya zo. Masalu ma yamutu al-insanu idza jaa ajaluhu, kamar yadda mutum yake mutuwa in ajalinsa ya zo, su ma al'umomi haka sai su zamanto babu su, kawai sun ƙare, kaga babu su. To Allah ya ce ni,
ya bani Adam inna ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun.
To Ubangiji Ta'ala ya koma wajen kiran ƴan adam a siyakin da ya ambata musu zamantakewan da babansu ya yi tsakaninsa da Iblis da abin da ya wakana, da kashedin da Allah Ta'ala yake ta yi dangane da Iblis, kuma ana jan mutane su bi tafarkin Allah. Allah ce, ya bani Adam, ya ku ƴaƴan Adam, kun ga dai kira ne na tausayawa, kira ne na ƙauna, ya bani Adam, ya ku ƴaƴan Adam. Allah ya ce, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, idan manzanni suka zo muku daga cikinku. Imma, an yi digamun nun na in din nan shar'iyya ce, sai aka shigar da ita a cikin ma za'ida, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, idan manzanni suka zo muku daga cikinku. Yaqussuna alaykum ayati, suna labarta muku ayoyina. Al-qasasu anan ana nufin wato suna rattala muku, suna karanta muku ayoyina. In manzanni suka zo muku suna karanta muku ayoyina, inji Allah. Faman ittaqa, to duk wanda yake yayi dokar Allah, ya tsarkansa daga shirka, ya bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata kamar yadda ya ji daga wajen manzannin nan, wa aslaha, kuma ya kyautata ayyukansa, kaga al'amuran haka suke, al-imanu wal-amalu salih, imani kawai baya amfanarwa sai an hada shi da al'amalu salih, al'amalu salih baya fa'ida sai an hada shi da imani. Haka lamarin kullun yake zuwa cikin Qur'ani, al-imanu wal-amalu salih. Allah ya ce, faman ittaqa wa aslaha, to wanda ya kiyaye dokar Allah, ya kiyaye shirka, kuma ya kyautata ayyukansa. Menene al-iman? Mun yi bayani a baya kansa. Al-amalu salih, imtithalu al-awamir, mutaba'a, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yazo da shi na sako, ko kuma kowane annabi aka aiko ma. To Allah ya ce, wanda ya aikata haka, fala khawfun alayhim, babu tsoro fa akan su a ranar da ake firgita, yawmul faza'il akbar, ranar babban tashin hankali, babban firgici. To su babu tsoro, hankalinsu a kwance, Allah zai sanya musu nutsuwa saboda sun bi Allah, Allah zai sanya musu dumanina. Haka lamarinsu zai kasance, Allah ka sanya mu cikinsu. Wala hum yahzanun, kuma ba za su yi bakin ciki, manji Allah, fil akhirati, a ranar lahira, saboda me? Ba za su tadda sakamakon da zai daga musu hankali ba. Amma wanda suka kifin manzanni fa, wanda kaga alƙawarin ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati ayoyin Allah din famanittaqa wa aslaha shine sharadin ba a ce wani abu daban ba ayoyin da na alqur'anin da Allah ya aika tunda manzonmu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam to din yazo mana da ayoyin Allah ya karanta mana sharadin da Allah ya faɗa na rashin tsoro da rashin bakin ciki ranar alkiyama ruko da bin abinda yazo cikin waɗannan ayoyi ashe alqur'ani shine umda ba khurafat ba qur'ani shine umda shine inda za a samu waraka da bayanan da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam amma wanda suka kifa walladina kadzabu
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
الله تعالى يقول وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أما ودنا نسك قرية جمع آيو يمو وَاسْتَكْبَرُوا suka girman kai an ha gabarin ta takabbaru kaga asalin mai annabi ya fassara al-kibru a cikin hadisin Ibn Mas'ud batarul haqqi kin gaskiya juyawa gaskiya baya to nan da aka ce wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda suka karyata game da ayoyinmu kuma suka girman kai gabarin ta ma'ana suka kifi karaitawa yakan kasance nau'i biyu ne imma at-takdhibu bi lisan al-hal aw bi lisan al-maqal ko dai mutum yake bi an fada amma ba zai bu ba kawai ya tarje shi ba zai bu ba ko kuma ya san ba zai bu ba an fada amma yayi wai abin da yake cewa kunnan washege yaki yaji yake ji kuma yake ya aikata to kaga karyatawa kenan bi lisan al-hal yayi akasi ko kuma wanda zai ka tobara ya karaita da baki to duk wanda ya haka wastakbaru anha yayi girman kai gabar ayoyin mana ya juya musu baya yayi watsi da su falan yu'minu biha bi imani da su ba Allah ya ce ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wadannan sune mazowa wuta kuma suna madawama a cikin ta Allah kamar nazari Allah ya ce
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
فمن أظلم wane ne yafi zalunci kam tambaya ce amma ana nufin babu wanda yafi zalunci ai la ahada azlam mimman iftara ala allahi kadiban daga wanda ya kaga ƙarya jingina ga Allah kaga an koma kan wancan fasar da ibn al-qayyim ya faɗa ko alqawlu ala allahi bi ghayri ilmi babu abin da ya kai shi ko kuma al-iftira'u ala allah duka tagwaye ne ba wanda ya kai zalunci sama da wanda ya kaji ƙarya ga Allah subhanahu wataala ya jingina zuwa ga Allah mafi girman ƙarya shine nisbatu shariki wal waladi ilayhi a jingina abokin tarayya ga Allah ko a jingina masa haifayya aw hukmin bi tahlilin aw tahrimin wa nisbatihi ila Allah ko kuma yin hukunci da halatta abu ko haramta abu kuma a jingina shi zuwa ga Allah alhali ba Allah ne yayi ba duk wanda ya haka yayi babban laifi ba wanda ya zalunci kamar nasa aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya karaita game da ayoyin Allah ba wanda ya zalunci kamar wannan Allah ce ulaika ai waɗannan yanaluhum nasibuhum min alkitab, duk wadanda suka yi irin wannan zalunci na al-iftira'u ala Allah ko kuma takdhibu ayatihi, to Allah ta'ala yace ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab, wadannan rabonsu na littafi zai same su. Me ake nufi rabonsu na littafi zai same su? Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah cikin tafsirinsa sai yake ambata abin da ake nufi, an sami iddatu wato tafasir daga wajen magabata, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, to shi kuma sai hada tsakanin abin da magabatan su suka fada. Yace ma qaddara lahum min khairin wa sharrin wa rizqin wa amalin wa ajalin, shine abin da ake nufi yanaluhum nasibuhum min alkitab, wato abin da aka kaddara musu na alherin da zai same su, na sharrin da zai same su, na arzikin da zai same su, irin ayyukan ma da Allah ya tsara shi za su yi, da kuma ajalinsu da Allah ya yanka musu. Kowa duk abin da mutum ya aikata yayi mai kyau bai yi mai kyau ba, junansa kangara ne da juyawa dokar Allah baya, junansa iya shege ne sanya ma Allah shariki kuma da awashi ne Allah, to duk abin da yayi dai yanaluhum nasibuhum min alkitab. Alkitab ana nake lauhul mahfuz kamar yadda wasu al-mufassirun suka fassara, dan Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz duk abin da mutum yayi, to fa akwai iyaka. Shine nan malai yace mimma kutiba lahum fil lauhil mahfuz, abinda aka rubuta musu a cikin lauhul mahfuz, min al ajal wa ghairihi, na ajalansu da makamantansu. Allah yace hatta idza ja'atkum rusuluna, har sai lokacin da manzanninmu suka je musu, malaika kenan, malakul mauti wa awaluhu, idan lamarin yayi suka je, yatawaffawnahum, suna amsa rayukansu, qalu, za su rika gaya musu, tabkitan wa ilzaman lahum bil hujja, suna zargarsu kuma lazimtar musu da hujja, aina ma kuntum tad'una min dunillah, ina abin da kuke kira ababen tarayya, ina ababen da kuke bauta wa baitin Allah, ina waɗanda kuka ce sun isa, ina waɗanda kuka ce abokan tarayya ne ga Allah, su ma su ne. Qalu, sai su ce ballu anna, sun bace mana ba mu gansu ba, ghabu anna falam narahum, sun bata mana ba mu gansu ba yanzu kam, wa shahidu ala anfusihim, Allah ya ce za su shaida ma kawunansu inda mauti a lokacin mutuwa, annahum kanu kafirun, cewa su fa kafirai ne, mala'ikun ba da wasa za su musu ba. In Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gobe, za mu dora akan bayani akan wannan aya, yaya nau'o'in zuwan mala'iku yake, yaya mala'iku suke zuwa wa mutumin kirki, yaya mala'iku suke zuwa wa fajiri. Mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga karɓar rayi da ake yi da kuma irin tarbar da Ubangiji yake masa, ko aka san haka. Fatan mu Ubangiji Allah ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu, alada wanda muka kuskura Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم هدنا في من هديت وآفنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم نروقك من توصل يد وأن وتمع البركة وبنجي الله كغافر تامنا كرا وكرمه وبنجي الله كغافر تامنا ذنوبهم Ubangiji Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma iyayenmu da malamanmu. Allah Ubangiji ka sa aljanna ita ce makomarmu. Allah kada ka kama mu da abin da muka aikata. Allah ka lullube mu da yafiyarka da afuwarka. Allah ka yantar da wuyanmu a cikin wannan wata mai albarka. Dukkan wahalhalu da suke fuskantar al'umma Ubangiji Allah ka yaye mana. Duk abin da ake bukata na alkhairi, kowa da irin bukatarsa, Allah ka fi mu sani, Allah ka tabbatar mana. Ubangiji Allah ka isar mana akan abin da yake ba mu tsoro. Wannan kasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya. Ubangiji Allah ka taimake shi wa gabaninmu. Allah ka musu jagora. Allah ka kama hannunsu, Allah ka nusar da su zuwa ga abin da yake shine da dai. Wanda ba su da lafiya a cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Malamu Malam Muhammad Kabir Ahmad da yake ba shi lafiya, Ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Da dukkan sauran al'umma, Ubangiji Allah ta'ala ya ba mu kowa lafiya, ya sarra mu kowa wannan rayuwa, ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.